بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Amana godiya Allah madaukakin sarki da sake tara mu a wannan yammaci don ci gaba da karatun mu na Alkur'ani mai sarki a cikin wannan masallaci mai albarka na kofar gidan mai girma sarkin Damba. Yau 9/9 hijiran Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1445 daidai da 19/3 2024 miladiya. Bayan da Allah madaukakin sarki ya yi mana bayani akan bayinsa wanda yake kenan ya yi gadara da su, ya nuna su bayinsa ne, shedan ba zai samu nasara a kansu ba. Amma wanda shedan ya samu nasara a kansu, su ta jahannama za su koma, kuma za a rarraba su kashi-kashi a ce ku shiga ta wannan kofar. Ko ku shiga ta wannan kofar, masu zunubi kaza da kaza da kaza ga kofar da za su shiga, masu zunubi kaza da kaza da kaza ga kofar da za su shiga, za a kasa su kashi 7. To bayan da Allah madaukakin sarki mana wannan dogon bayani, sannan sai yake cewa bismillahir rahmanir rahim, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Lalle su masu takawa, masu tsoron Allah, suna cikin aljanna masu yawa, kuma suna cikin wata kenan mare-mare masu yawa. Kenan kaga aka zo wayancan. Wayancan za su shiga wuta ta kofa daban-daban. Sannan akwai masu takawa, su kuma su ne almuttaqun, su kuma za su shiga cikin aljanna. Sannan a cikin aljannar, wato ba aljanna ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba, kowa da tasa aljanna din. Sannan akwai kuma koguna na ruwa wanda Allah madaukakin sarki ya ambata, da wanda ma wala Allah bai ambata ba shi ya san su, amma dai Allah madaukakin sarki ya tana da kogi, ruwa, zuma, giya da sauransu, da sauran kayan shaye-shaye wanda Allah madaukakin sarki ya tanade su. A cikin suratul insan, Allah madaukakin sarki ya faɗi kala-kala na kayan shaye-shayen da ake tanadawa a cikin irin waɗannan wuraren. Iswana min rahiqin maktum, da salsabil, da zanjabil, da sauransu, da kuma tasnim. A cikin ɗaya surar Allah madaukakin sarki ya haɗa waɗannan duk kayayyaki ne na shaye-shaye irin na can, ba irin nan ba, saboda Allah madaukakin sarki ya ba su ɗebewa, ya ba su jin daɗi, ya ba su wato kenan rayuwa. Amma kuma duk da hakan nan fa ya ba da sifa, ya ce innal muttaqina, masu takawa. Ita kuma takawa mun san cewa abu ne wanda ke mai wahala, kuma sifofinta Allah madaukakin sarki ya faɗe su dalla-dalla, su ma cikin Alkur'ani, wanda duk wanda ya sifatu da waɗannan sifofi, to lallai zai samu wannan takawar da ake magana. Kuma duk wanda ya nazari a kan takawa zai fahimci cewa kaman kai ka ce, wato annabawan Allah ma gaba ɗaya sun zo duniya don su karantar da takawa ne. Daga tauhidi mutum ya yarda ya karɓi addini, to fa sai takawa. A cikin suratul shu'ara Allah madaukakin sarki ya yi bayani, kowane annabi ya zo shi sai ya ce mutanensa ala tattaqu, in wannan annabi ma ya zo sai ya ce mutanensa ala tattaqu, wannan ma in ya zo sai ya ce ala tattaqu, ba kuwa bi Allah da takawa ba, ma'ana ba za ku nemi takawa ba, ba za ku samu wato kenan takawa ba. Ga abin da Allah madaukakin sarki ya tana da ma masu takawa, ko ba kwa shiga cikinsu ba, kamar wato kenan suna tallatawa ne, daya daga cikin abubuwan da suke fara dawa a kansa kenan bayan sun yi da'awa kan da tauhidi ka karɓa kai har waɗanda ba su karɓi ba ma ba su karɓi tauhidi ba ma annabawa suna kiransu su zo su yi tsoron Allah maɗaukaki domin taƙawar ita za ta sa mutum ya shiga cikin tauhidi ɗin taƙawar ita za ta nuna mutum don asalin kalmar taƙwa wato kenan kamar shamaki ne da ake so mutum ya sanya tsakaninsa da akwai abin da a rayuwa mutum yake so akwai kuma abin da yake ki to ana son mutum ya fahimci abin da yake son asalin abin da yake sha'awa din yake so ya rayu ya ji daɗi a kansa a nan duniya da lahira ya fahimce shi ya kuma fahimci abin da ransa ba ta son kwata-kwata wannan abin ya same ta duk abin da yake wasa baya son abin ya zo kusa da shi akwai bukatar ya fahimci wannan abu sannan sai ya kokari ya gina kansa akan hanyar da zai samu wannan abin da ransa take so ya kuma kokari ya kare kansa kar wannan abin ya same shi to in ya haka nan an samu wato kenan taqwa shine al-wiqaya a guje suka a gurguje suka ce ma'anan taqwa shine wato kenan an taj'alu bainaka wa baina azabillahi al-wiqaya ka sanya shamaki tsakaninka da azabar Allah dan shi haka yasa idan mace ta sa hijabi sai a ce shi ma ana kiransa wiqaya ko ana kiransa hiqu saboda yana karewa tsakaninsa tsakaninta da wato kenan kallon mutane hijabi yakan rage mata wato kenan a kalle ta saboda haka duk wani abin da zai shiga tsakaninka da shedan ko kuma aikin shedan ko abubuwan da Allah madaukakin sarki ya haramta ko kuma abin da zai kai ka zuwa ga wuta ko abin da zai jawo maka la'ana ta Allah madaukakin sarki a ce Allah ya tsine mai yin kaza ko la'ana ta bayin Allah a ce mutane duk sun taru sun yi ittifaki sun tsine mai yin abu kaza duk abin da zai kawo wannan to sai mutum ya kokari sai ya kiyaye wannan a ɗaya gefen kuma sai ya kokari ya duk abin da zai ce Allah yana so annabi sallallahu alaihi wasallam yana so mu'mini suna yabo akai kowa yana abin nan aikin alkhairi wannan aikin lada ne wannan aikin falala ne wannan aikin samun rahamar Allah ne aiki kaza na samun gafarar Allah aiki kaza na samun cigaba aiki sare ina sa Allah ya ansa addu'ar mutum aiki kaza duka wayannan su ko sai mutum ya programming din su sai ya zama wata kenan yana kansa idan haka ta samu an taye nan an fada nan to shikenan sai a samu abin da ake kira sa wata kenan a takawa a cikin suratul Ali Imran Allah madaukakin sarki ya sifata masu takawa a cikin wasu surorin Allah madaukakin sarki ya sifata masu takawa wanda yake bibiyan alqur'ani musamman in yazo kalman takawa sai zai ta wani aiki ne a gurin duk inda aka ce takawa innal muttaqina kaza innal muttaqina kaza da sauransu ko a ce ulaika humul muttaqun ko to sai duba ga to su wane ne menene sifar da aka sifata su da su sai mutum ya kokari sifatuwa da shi to wannan zai kai shi zuwa ga wannan dan ya kai shi wannan sai ya zama to kenan ya shiga cikin aljanna ranar lahira sai Allah ya ba shi wayannan kayayyakin shaye-shayen to mu jama'a
udkhuluha bi salamin aminin
Allah madaukakin sarki yace ranar lahira za a ce musu udkhuluha ku shige ta ita wa din kenan ita aljanna din kenan ko fi jannatin din udkhuluha bi salam ku shige ta hankali a kwance shine ma'ana bi salam aminina kuna masu cikin amana kaga ƴan wuta za a kai su wuta da hargowa wasu an sa su a sasali ana jan su wasu ana runkuda su wasu ana dukar su wasu ana jan su wasu ma sun kefe ala wujuhihim akan fuskokinsu kansu yana sama fuskar su tana kasa sun yi alkafira haka za a ja su a kai su cikin wata jahannama kaga akwai tashin hankali akwai firgici a daddaure a cikin sarka ga mala'iku irin wanda baka taba ganin su ba sai a ranna ga duka ga kuma inda aka yi fadin nan ma danja ne kaga ba hawan jini ba in akwai hawan menene ne hawan ruwa ne ko har hawan nama ko ba hawan jini ba in hawan nama ne ma zai faru da mutum zai faru da mutum shi yasa Allah madaukakin sarki da ya sima da irin wayannan azabawa sai ya ce waya atihil mautu min kulli makanin wa mahwa almayyit mutuwa ta ko ina za ta zo wa mutum dan duk asbabu na mutuwa suna nan amma ko mutum da zai mutu ba mutum da zai mutu ba to kaga akwai tashin hankali mutum ba zai fahimci da Allah yake cewa urkulu habi salamin aminina ku shige ta a cikin salama a kwanciyar hankali kuna cikin amana ba zai fahimci wannan ba sai ya sawara wancan masu shiga ɗaya gidan a nan ne zai gane cewa ashe su abin sun tafi da marmari ana tafiya ana gaisawa ana taɗi ana mai yiwa ma da kaɗe-kaɗe mai yiwa ma da raye-raye irin nasu na can na ƴan aljanna wannan yana abin nan gaisawa da wannan haka nan za su shige ta ana cewa kai alhamdulillah alladhi hadana li hadha ko kuma kunna linahtadi laula an hadana Allah suna ta murna a ciki abin nan kaga wannan babu abin da yafi wannan Allah maɗaukaki sarki ka samu akan aikin da zai kuma zuwa wannan to mujin mala
ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين
الله بارك في ذلك ونزعنا ما في صدورهم كما والله إذا مشير أبد لك تكين كلا زنسو من جل من جل وتجنا نقف بكاشي دهوشي بك سكانسو ثم سؤال المؤمنين وما ستقواني أما في أن أدنى yanzu muna masallacin nan tare da kai sai duka bata ne rai kuma na jin haushinka kuma zamu zo mu sahu daya a sallah mun za mu tafi kuma zamu gaisa din amma fa dai akwai lokacin da ka bata ne rai yana zuciyata na rike kuma to ni ma kuma na maka haka kuma kai ma ka rike dai ina jin haushinka ta wuri kai kana jin haushinka ta wuri ina ga baka kyauta mun ta guri ba kai kana ga baka kyauta ta guri kaza da dai irin waɗannan abubuwa din lallan ma tana zamu da kuma kuma mu dawo mu shiga masallaci dai mu sallah duka wannan yana iya faruwa a tsakanin mu ne ko yana iya yi faruwa mun ga wannan tun zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam inda sahabi zai bata ran sahabbai ya tafi abun sa daga baya zai ce ya uwana da Allah na bata muku rai ce a ga wani ruhu ga bata mana rai to shikenan magana ta mutu shikenan Allah ku yi hakuri wato ganin ku ya haife ni ko kuma a ce wa sahabi kun bata wa nan rai ko la in kun bata masa rai za ku bata ran ubangijinku za ku bata ran ubangijinku da sauransu sai na abubakar ya ji ya ba su abinan hakuri su bilalu da ammaru da wani ne sai yan wana na bata muku da Allah ku yi hakuri ku yafe na abubakar fa da kansa da sauransu suka ce babu babu abin babu matsala akan wani to duk ana yan irin wani yana faruwa don haka kafin su shiga aljanna duk irin wannan abin sai an cire shi a cikin zuciya duk abin da zai kawo matsala ayata na matsala ko waye ɗaya ne na damuwa na haushi na menene sai an cire shi a cikin zukatan mutane ku duba abin da ya faru tsakanin sayyidina Ali da Talha da Zubair wayannan duka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne kowannen su an masa albishir ɓalo-ɓalo kai ɗan aljanna ne a gidan duniyan nan yes kaba da muka faɗa ƴaƴan adam ne tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai ya yi wani matsalar zai iya faruwa a tsakanin su wani ya ga bai daidai a wannan wani ya ga bai daidai a wannan ba don haka wata rana sai bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya an kashe sayyidina Usman a matsayin sa na khalifa da Talha da Zubairu suka ce sai a karɓo jininsa ya ne karɓuwa jininsa sai suka ce talaka musulmi ma wani ya zo ya kashe shi haƙƙin gwamnatin musulunci ne ta karɓo masa haƙƙinsa to ya za a zo a kashe khalifa tun daga Iraki gayyar mutane su taho su zo har cikin Madina su kashe khalifa musulmi ko ba za a kama su a hukunta su ba alhali a musulunci in mutum goma suka kar mutum ɗaya duk za a kashe su lokacin ko sayyidina Ali shi ne khalifa to waye mai zartarwa sayyidina Ali sai ya ce musu situation din da muke ciki yanzu bai warantin ai haka ba domin yanzu in muka ce za mu bi diddigin wanda suka abin nan sai mun kama mutanen Iraki gaba daya domin yanka su akan wannan kesa ku yi hakuri suka ce Allah sai ya yi rigici har aka zo yaki a tsakanin su ran da aka zo za a yi yaki faqat jamal zaman liko sifin ran da aka zo za a yi yaki Zubair bin Awwam ya fito a sahu shi kuma sayyidina Ali ya fito ta can suka tafi wannan dokin sai fuskanci wannan dokin sai fuskanci wannan dokin wannan ya gota dokin wannan ya gota suka zo ganda ganke dan ko yace masa katina rana kaza annabi sallallahu alaihi wasallam yace zaka yake ni alhali kana ne zalunta ta Zubair yace na tuni to din ka fito da mutane yanzu a zo yake ni sai haka zare ta kuma sai mai da shi cikin kubensa yanzu kan shi kan tasa yaki ta kare ko yawa tsara ka sai juya zai tafi abin sa su kuma na gefen sa da suka tabbata ta dama wanda suke kan gaba gaba da su Talha da Zubair ne idan Zubair ya tafi ya je har sahu ya gaya wa mutane na fasa yaki nan saboda mu ne muke da karancin gaskiya akan wannan case din kenan sai na Ali zai samu automatic defeat akan su don haka tun daga ne sosai wani cin dauki fiya sai harbe shi wannan abin da ya faru da Zubair bin Awwal haka kuma ya faru da Talha kafin a fara yakin shi ma Talha suka zo suka hadu sayyidina Ali sayyidina Ali ya ce masa ka tuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai da Zubair ne za ku taru ku dungu a yake ni a daidai lokacin ko ba ku ne da gaskiya ba ni na fi ku gaskiya kar ku manta kowannen su ba kokarin yake kare gaskiyar amma a daidai lokacin da kake kare gaskiyar taka sai zama wani ya fi ka gaskiya akwai abin da mai yiwa hafisa shay'an wa ghabat anka ashiya'u wani abun ka san shi wasu abubuwan ko basu baka mutu bayyana maka ba amma su da ke ba su san gaskiya ne Talha ma da suka yi haka shi ma sai ya fahimci abin ya tuno abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya abin kuma wannan zaka lura cewa kaddara ta ubangiji alkalimin kaddara ya riga ya hau kan abu tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa bai iya maganta abin ba yace musu za ku yake shi ku ne ba ku da gaskiya kaga kenan yakin sai ya faru da haka shi ma Talha da ya ja zai tafi daga ne sai ne cin lokaci kibiya su na kai abin da haka yanzu sai ra abin da ya rage ma masu son ayyaki anan da kuma son ayyaki nan dole aka yi wannan yaki sun bai tsana to sai sayyidina Ali yana magana a cikin mutanen sa yace ina fata ina addu'a ranar lahira da ni da Talha da Zubairu mu shiga karkashin wannan aya Allah ya ce wa naza'ana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururil mutaqabilina saka ce a ya za ka yi mana irin wannan abin din su da suka zo suka kada kaza kaza sai ce a to ni ayan nan kan akan wa aka saukar da ita ne dama fa akan mu ne akan mu ne mu mu'mine da muka fasa fahimtar juna mu a wasu lokuta wani mu ya takura ma wani wani bai kyautata ma wani ba don haka ne don haka har kwanan gobe ina addu'a Allah madaukakin sarki da ni da Talha da Zubair hada mu a cikin aljanna an cire abin da yake tsakanin mu wato kenan na wato kenan na gilli muna haduwa muna tafawa kamar yanda da muke a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka Allah ya ce mutanen aljanna ba za su shiga aljanna ba face Allah ya cire ma fi sudurihim duk abin da yake cikin zuciyarsu min gillin wato kenan na haushi da wani yake jin ma wani ikwanan za su zama kamar yan uwa ko kuma za su zama wato kenan yan uwan juna larabawa suna da karin magana suka ce rubba akin laka lam talidhu ummuka sai dai akwai dan uwanka wanda ba umman ka ne ta haife shi ba wanda kuke dan uwanka ne wanda kuke abubuwa na mutunci zaka iya masa komai na alkhairi zai iya maka komai na zaka iya bashi kariya a duk sharri zai iya baka amma kuma umman ka ba ita ta haife shi ba ai yana samun haka ko da haka gashi Allah madaukaki zai ce ikwana za su zama yan uwan juna mutakabilin suna masu fuskantar junan su ala sururin akan wato kenan karago national ina je national conference ba haka ake zama ba ko yawa a zan su zauna wanda yana kallon wanda yana kallon a kawo abinci a kawo abin sha su sha su taidi su komai da komai su a cikin kwanciyar hankali haka Allah madaukakin sarki ya tanada ma mu'minai ranar tashin alkiyama don haka shi yasa daga cikin karantarwar musulunci tun yanzu shine cewa innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu to tun daga duniya aka ce mu fara irin wannan sulhu din mu dauki juna mu a matsayin yan uwan juna mu sulhu a tsakanin mu wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum lalle ku yi afuwa lalle ku kauda kai an muku abinda ba daidai ba ku dauka kamar ba a muku ba ba kwa su Allah bada fitar ke gafarta muku ne sai na abaka ce wallahi muna so yace ina mai tsaho ka je ka dake kwanan abincin ka rika kai muka abincin ka daga da ya hana shi abinci Allah yace masa wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibuna an yaghfira Allahu dan haka fa aslihu baina awqaikum ko muslimi yan uwan juna ne in matsala ta faru to ku fara gyara ta tun daga nan kafin ma a jita kenan kun zama ahalin gyara kenan ahalin sulhu da haka ko da kuka cancanci ku je bakin aljanna a cire muku sauran jinnin da yake cikin zuciya da kuka kasa cirewa a matsayin ayan adam cikin da sai ku shiga cikin aljanna wato kenan kuna masu farin ciki to mu je mallan
la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin
Allah madaukake zan ce la yamassuhum fiha nasabun babu wato kenan wata wahala da za ta same su a cikin gidan aljanna me yasa aka faɗi haka don Allah madaukake zake tantance tsakanin rayuwar duniya da rayuwar lahira sai ka ji cewa mun yi bayani cewa rayuwar duniya Allah madaukake zake ya gina ta akan sababiyya idan kaga ka samu naira 1000 wahala kai in kaga ka samu buhu 10 a gonar ka wahala kai in kaga mai nan da zaka ga wani daga garin zai tafi har Kano yaje ya sayo kaya dan ya zo ya sayar wani ma kanan mata masa kadan daga garin Ifilla sai Lagos wani ya tafi Abba wani ya tafi ina ne saboda me kowa yana kokari ne ya akuza bil asbabi ya samu sababi da zai zo yanzu wanda ya zama shugaban kasa a sakamakon wannan zabe in kaga azaba da wahalar da ya sha dan ya samu wannan da kudin da ya hasara ya fitar aljikunsa dan ya samu wannan ya asaba dan ya zama shugaban kasa zaka yi mamakin da abun a ce azuba wani abu a garin ku ko kuma wahalar da ya sha da baya kafin ya tara wannan kudin da zai yi wannan abubuwa saboda ka in kaga mutun yana da degree karka tsaya kai tunanin cewa abu ne mai sauki a in kaga wahalar da ya sha kafin ya samu wannan ko kuma ya samu sama da haka ko kaga mutun da mota ko kaga mutun da kamfani ko kaga mutun da makikin shago duk abin da ka gani Hausa suka ce wai banza ba ta kaiwa zo mu kasuwa ko banza ba ta kasuwa zo mu kasuwa saboda duniya gida ne na sababi don haka in kana son irin wancan walwalar sai kai al'aqzu bil asbabi amma lahira fa aka ce la yamassuhum fiha nasab saboda can ita kuma al'aqzu bil musabbib mai kawowa sababin sadaka a can kawai komi za a yi maka automatically kawai duk abin da kake so sai kai kilike shikenan duk abin da kake so sai kai kilike automatically kawai ya riga ya zo shi don haka babu wani wahala da za ta shafe su a gidan lahira ko kuma a gidan aljanna kai da mu ce wa ma hum bi mukrajina kuma su ba za a fitar da su min ha daga gidan aljanna ba kenan in suka ke kuskure duk wanda ya kuskure ya saka masa a cikin aljanna da Allah ta shiga kenan ta shiga kenan ba shi ba fita har abada Allah ka sanya mu ko da Allah ka ci sama a cikin ta saboda in an riga an shiga cikin ta an riga an shiga kenan babu maganar fita babu maganar abin nan kuma hu minha ba wanda ya so ci mukai abin nan kai espia ba za ka fita a'a tunda ba haya kake yi ba yawa sarkin aljanna bai ya koyan aljanna musifa ba ta zuwa aljanna ba lalle ta ce na mu ci kaura daga garin mu kuma nan duka babu wannan babu wanda zai iya fitar da su a take na cikin aljanna to mu ji mallam
nabi ibadi anni ana al-ghafurur rahim
Allah madaukake zan kice nabi ibadi yanzu wannan kidage ga waye ake kenan annabi sallallahu alaihi wasallam nabi ibadi ka ba wa bayina labari yau da an yi maganan bayin Allah an yi maganan wuta an yi maganan wato kiran aljanna kuma duk yanzu duk da haka sai Allah madaukakin sarki ya ce ka ba wa bayina labari me yasa yace ibadi saboda ina ya kasa special concern da yake da shi a kansu Allah yana da damuwa yana ya damu da su yana nuna kuma ya damu da su yana kaunar su yana mai sace su wa'annan bayin nan nawa ibadur rahman alladhina yashuna ala al-ardh hauna din nabi yace ka ba su labari anni cewa ni ubangiji ana al-ghafuru ni ne mai yawan gafara ba ghafiru ba fa kaga sai ce ghafiru zambi wa qabili tawbi annan yace al-ghafuru ala wazni fa'ulu saboda li kasrat al-ghufran yana yawan gafarta yana yawan gafarta yana yawan gafarta irin gafarta wanda wato kenan ba mu san iyakan da ba ar-rahim wanda yake mai jin kai Allah madaukakin sarki yana da rahama guda 100 guda 100 nan sai ɗaya bai guda 999 sai aje a gusa sai ɗauko kwaya ɗaya ta sai kawo ta dukiya duk inda kaga an yi rahama a duniya na ɗayan nan ake musharaka tsakanin mutane da dabbobi da sauransu don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law ya'lamul kafir ma inda Allah min ar-rahama da kafiri ya san abinda Allah ya tanada na rahama da zai ranan tashin alkiyama. Ma qanata ahaduhum bil janna, babu kafiri guda ɗaya da zai yake kaunar cewa zai shiga aljanna ba, inda sun san yawan rahama. Kowane kafiri ce wallahi rahama Allah ne ce mai shiga muma. Kuna kafirar a yanzu labin ai rahama Allah tana da yawa, amma ba su san hakan nan ba. Sannan akwai abubuwa da Allah maɗaukaki take tanada na rikici kuma, haka kace da mumini ya san rikice-rikicen da Allah maɗaukaki take zuwa da shi yana intiƙami, da kuma babu wanda zai tsammanin zai tsallake har ya shiga aljanna. To amma Allah barkatu sarki ya sa abu a tsakiya, don haka sai ya zama kaman wato kenan wannan ayan tana so ta mai da mu zama ambivalent, haka suspended, ba mu abin nan ba, ba mu yanke kauna da rahamar Allah ba, kuma ba mu yanke kauna da rahamar Allah ba, sannan kuma ba mu sakankance cewa ba za mu shiga wuta ba. Yawwa, sai da haka za mu zama tsakanin abin nan, tsakanin al-khawfu war-raja. Yawwa, muna tsoron shiga wuta, muna kuma kwaɗayin wato kenan shiga aljanna. Hakan nan Allah maɗaukakin sarki yake so wato kenan mu rayu. A lokacin da aka saukar da Al-Qur'ani, kafirai suna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam shair, mawaƙi, suna cewa sa majnun da sauransu. Me yasa suke faɗan haka? Saboda in sun duba tsarin Al-Qur'ani da aka saukar masa, wani lokacin zai kaman waka ne, wani lokacin kuma sai su ga kaman ba waka bane. In sun ce waka ne, a ce a'a ma huwa bi qawli shair. In sun ce kuhana ne, a ce a'a wala bi qawli kahin. To ai akwai dan abin da suke la'akari da shi, saboda ita shi'iru magana a larabci kashi biyu ne, imma shi'iru wa imma nathar. Ko yawa, shi'ir shine wanda yake da abubuwa guda hudu. Na farko akwai auzan, na biyu akwai alqawafi, na uku akwai nagamu, na hudu akwai musika. Wannan sifa guda hudu shine shi'ir. Duk da cewa a cikin nasaru zaka iya samun wato kenan nasarar masjud da sauransu. To idan ka duba ash'ar na Larabawa, su malaman aro sun sani wani lokaci idan mutum yana rubutu nakar da ya sa waka a ciki, duk wanda ya san larabcin ya zo karanta zai iya tantance wannan nasararsa ne, wannan kuma waka ne a ciki. Amma a cikin Alkur'ani da yake magana ce ta Allah maɗaukaki sarki, za ta zo ta wuce a cikin nasarar, wani lokaci shi'irin zai iya shiga ya zo ya wuce kuma ba tare da ka tantance ina ne abin nan ba. Dauki misali yanzu wannan ayar, nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim, in ka dibe ta a hankali sai ka ta habada kan wani bahar daga cikin buhurin shi'iriya, ko bahar mujtas, za a gani mustaqilun menene eh mustaqilun fa'ilun ko بحر المستج مجتس مستقبل فاعلات مستقبل فاعلات جوا نبي عبادي عني مستقبل فاعل اني هكذا مستقبل فاعل نبي عبادي عني انا الغفور الرحيم كو جوا تو ان كدوبا ذاك غيا هو كم وزني سوسي amma kuma da yake ya tafi a cikin abu da sai mutum ya zai wuce ba zai gane cewa wata kenan da wuya zai gane cewa ya hau kai. Mustaqilun fa'ilatun mustaqilun fa'ilatun nabi ibadi ya anni ana al-ghafurur rahim, daga ya hau kai, daga ya hau kai, daga ya hau kai. To wannan yana daga cikin wata kenan mu'jizar Al-Qur'ani, shi yasa ya rikita su suka kasa ganewa wata kenan ina ne ma ya dosa, don haka shi yasa suka sallama da abin da Allah maɗaukakin sarki ya tsara. Don mu je wannan azabi,
huwa al'azabu ladim,
wa anna azabi, sannan ka basu bayani kuma duhu nabi ka basu labari har yanzu. Anna azabi, cewan azabata, huwa al'azabu al'alim, ita ce azaba wato kina mai radadi, ma'ana azaba mai radadi. Can ka basu labari ana al-ghafurur rahim, nan ka basu labari anna azabi huwa al-azabul alim, saboda kar mutum wato kenan ya shantake. Aka ce al-aqilu shine menene, menene man dana nafsahu, ko wa amila lima ba'dal maut, wanda bai mana hasaba nafsuhu, wanda yayi makansa hisabi shine wanda ake kirsa mai hankali, wanda yayi makansa hisabi ya tsaya ya fada wa kansa gaskiyar abin da yake na kirki da gaskiyar abin da yake na rashin kirki da abin da yake na lalaci na kin yin aikin da ya kamata yayi da sauransu. To yayi makansa hisabi sannan sai ya tsaya aiki tukuru saboda abin da zai zo wato kenan bayan abin. Allah madaukakin sarki ce wa man yargabu an millati ibrahima illa man safiya nafsa, ma'anan wannan shine babu wanda yake kyamar addinin annabi ibrahim illa man safiya nafsa, sai dai wanda ya wawitar da kansa, ma'ana wanda ya zama da kansa wawa ya zama safihi. Ko jiya a cikin bayanan da muke cewa safihi wauta zai iya fita a cikin jahili, zai iya fita a cikin malami. Ai al-aslu laysa in kace wa man yargabu an millati ibrahima illa man safiha nafsuhu, al-aslu laysa bi safihi lakin huwa alladhi safaha nafsuhu, shi ba wawa bane amma shi ya zama da kansa wawa. Don haka ko ba wawa bane zaka iya zama da kanka wawa? Me yasa zaka zama da kanka wawa? Saboda abin da ya kamata kai baka yi shi ba, idan ka zama wata kenan kawo waitar da kanki kenan. Ko to saboda haka mai hankali shine wanda bai zamar da kansa wawa ba, ya gaya wa kansa gaskiyar da ya kamata ya tsaya a kanta, ya kuma tsaya a kanta don ya samu tsira ranar lahira. Ya yi nazarin abin da zai kai cikin bala'i da musifa a gidan duniya da gidan lahira, ya nisance su don ya zauna lafiya wata kenan tsakaninsu da su. To masha Allah.
ونبئهم عن ضيف إبراهيم.
الله أكبر. كنت أقول كذا ونبئهم. بعدين كعباس لابار نيم يو غافراني. هو ميجين كيني. كم كعباس لابار إن أفاد أزابا. دون كرز شنتكي. تو أعلم هذا ولا. الله يجزي كم كساكي باسون لابار. لابار من ذاك كعباس كعباس لابار عن ضيف إبراهيم. باقون النبي إبراهيم. Ko bai shine bako ko yawwa bakon annabi Ibrahim. Duk da Larabawa suka ce wannan kalma zai tana da fadi, za ta iya daukan bako guda daya, za ka iya cewa ja'ani daifun fa akramtuhu, za ta iya daukan kuma namiji kenan, za ta iya daukan mace kuma, za ka iya cewa ja'ani daifun fa akramtuha, wannan yayi daidai. Zai iya daukan kuma tasniya, ja'ani daifun fa akramtuhuma, haka kuma zai iya daukan jami'i, ja'ani daifun fa akramtuhum, ko kuma ja'ani daifun fa akramtuhunna, duka wannan zai iya dauka. Don haka Allah madaukakin sarki yanzu da yace wa nabihum an daifi ibrahim, ka ba su labarin wato kenan bakon annabi ibrahim, daifu anan na jami'i ake nufi, bakin annabi ibrahim tunda mala'iku ne Allah madaukakin sarki wato kenan ya aika masa. Da za mu gane cewa mala'iku ne. To mu jima ran
iz da kalu alaihi fa qalu salama wa la inna minkum wajilun.
Allah madaukakin sarki ce iz da kalu alaihi, kaga bai ce iz da kala ba, da dai kuwancan mufrad yake nufi da sai ce iz da kala alaihi, amma yace dai kun ga ce iz da kalu alaihi lokacin da suka shiga masa. Don haka yanzu kenan baki ne Allah madaukakin sarki ya aiko ma annabi Ibrahim, lokacin da suka shiga ma annabi Ibrahim ne fa qalu salaman, sai suka ce masa salam, ko ai ma'ana fa sallimu salaman, sai suka yi masa sallama irin sallaman da aka saba yi ana jaddada ta litajadid. To anan Allah madaukakin sarki bai ba mu ansar da annabi Ibrahim yayi ba, ba da kuma saboda kisosi na alqur'ani Allah madaukakin sarki ya sa su a wurare da dama mubaka, sannan kuma wani lokaci kan takaita wani lokaci ko kan ishabi ko itnabi a kansa. Akwai wata ayar da Allah madaukakin sarki yake bayan sun ce masa salamun kala salamun, shi ma sai ya ce musu salamun din, sun ce salaman sai ya ce salamun. Yawwa dan kenan, dan haka kenan yanzu zamu ga cikin annabi Ibrahim ba shiru yayi ba, duk da cewa bai bayyana a wannan ayar ba ko a wannan surar ba, amma wata sura ta zama mace yayi raddi saboda ai haƙƙin wato kenan wanda ai sallama ne a mayar masa da sallama, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa li sallimu sayyida ala al-kabir wal mashi ala al-qa'id yaro ya sallama a babba matafi ya sallama a wanda yake zaune war raqibu fa ala al-mashi wanda yake kan abun hawa kai da kake cikin mota kai zaka ta daga wa mutane hannu tunda kai ne raqibu su kuma suna zaune ko wala suna tafiya ne sai ne kake da haƙƙin farka gaishe su ko akan jaki ko akan me kai kake da haƙƙin ka gaishe su to haka nan wata kina aka tsara sannan kuma aka ce idza huyitin bi tahiyatin fa ahyu bi asana minha in an gaishe ku da wata gaisuwa to kun za ku bada ansa ku bada ansa mafi kyau to amma nan da suka ce salaman sai yace salamun akwai bambanci tsakanin wannan abubuwa malamai suka ce akwai bambanci tabbas wannan nasa salaman din nan yazo bi sigati tajdid ne amma wannan kuma nasa yazo bi sigatin jumla ismiya na annabi ibrahim don haka jumla ismiya tafi jumla fi'iliya karfi a wajen tauhidi don haka annabi ibrahim ya musu gaisuwa da wato kenan abin da yafi nasu kamar yadda al'adar musulunci wato kenan ta riga ta tsara cewa idza huyitum bi tahiyatin fa ayyu bi asana minha ko kuma alal aqalli rudduha ko kaga su kuma daga cikin annabawa daga cikin dabi'unsu shine wato kenan sun ba mu dama ka musu alkhairi sai sun maka fiye da wannan mu ne a namu haƙƙin aka ce in an maka alkhairi kamar aƙalla wannan din aƙalla kamar da wannan din amma dai masu karimci a cikin mu ma in kai musu wato kenan alkhairi dan Allah ya ba su dama za su rada za su mai da maka shi za su mai maka fiye da wato kenan yanda kai musu haka ake wato kenan karantawa addinin musulunci dan haka kala sai yace musu inna minkum wajilun to mu kuma ra gana da al'amarin ku fa me yasa anan ba a faɗi menene da dalili ba amma a wata surori wasu surori Allah madaukakin sarki ya bada bayani ya kawo musu ya shi Allah madaukakin sarki ya shi mutum ne na farko mai san baki na biyu har tafiya yake yi yana zuwa yana neman baki dan ya kawo su abinci a gidansa to yau ga baki sun zo masa dama abin da yake nema kenan ko da haka yaje ya kama bijimi ya yanka aka soya nama aka kawo dan ya mutunta baki dan da ganin siffarsu da alamun su mutane ne masu karimci saboda ka sai karrama su amma abin da suka bashi mamaki shine sai ba sa cin abinci bismillah mu ci sai ga in sun yi haka kaman za su dauko amma ba sa daibuwa su ci to fa ka sai haka sai tashi yanzu misali kai ba ko kara garin mutumin kirki ne ka zo ka gama duk abin da zaka yi na wahala ka kawo masa sai ya kici abincin gidanka kwata-kwata ya kishin ruwan gidanka to su kuma dama mala'iku ba sa ci ba sa sha ko ba uwa da uba ga mala'ika ba su ci ba sa sha ko daya babu wanda san adadin su sai tabarar gani sarki daya ko saboda haka to su ba su ci ba don haka sai hankalinsu ya tashi to karshenta ne ya gaya musu gaskiya ce gaskiya mun fa ba mu ce ku ba inna minkum wajiluna mun fa hankalinmu wato kenan dangane da lamarinku wato kenan a tashe ki saboda ban ga an ce bako ba san halinka ba in ba san halinku ba ne za a yi irin wannan karamci muku kuma ku ce ba ku san wannan ba wannan kuma kamar ɗabi'a ce ta karanta bako a gurin musulmi larabawan da suna da wannan kikkiyar al'ada ta karanta bako suna zuwa su nemo bako kuma da yake da lokacin tafiya a kafa ne sukan kunna wuta akan dutse ko a gidansu su tada hayaki ko su tada haske saboda mai tafiya a cikin dare in ya ga bako an ya ga wuta zai tsammana nan ƙauye ne sai ya tafi dan dama daga kalmar daifu bako an same ta ne daga kan wato kenan al-idafa asali ga ka ga gidanka ga iyalanka ga komai da komai ga abincinku da komai da komai sai wani ya zo jingina a jikinku ba shine idafa ba yau me yasa zai jingino saboda ɗayan biyu ko neman abinci ko neman amana a bashi dama ya ɗan kwana ya yi gaba yauwa saboda suna karrama hatimin ɗa'i a zamanin jahiliya baban adi bin hatimin ɗa'i wannan sahabi shahararren sahabin nan babansa wanda ya rayu kafin musulunci ya zo da har annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da kanwar hatimin ɗa'in safana ta faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka ci garin su da yaki ta faɗa masa halayen ubansa sai daga shi tace masa ana ibnatu hatim al-ta'i sai yace mata law kana aboki islamiyan la tarahamna alayhi da babanki musulmi ne ai da mun masa addu'a Allah ya masa rahama kenan ya mutu kafin amma daga cikin dabi'unsa shine sai ya kira bawansa yace ka je ka kunna wuta. Idan Allah ya sa bako ya hangi wuta ya tafi, to kai ka zama da kaza kenan. Kullun bayinsa suna hura wuta a cikin jeji a kauye da daddare. Duk wanda Allah ya sa shine ya hura wuta ko akan dutse, bako ya gani da daddare ya zo ya kwankwasa, to shikenan kai shi daga gobe ka zama da shikenan. Sa abin albarka za su yi wasa da wannan bayi, ba za su yi wasa da wannan ba. Wannan yana daga cikin wata kenan dabi'unsu. To amma duk da haka kai masa wannan, ya ce ba zai yaƙi ci yaƙi sha yaƙi bane ne saboda shi ne sai ce masa jama'a mu fa gaskiya ba mu fahimce ku ba kuma na bayani. Sai suka ce mai
qalu la tawjal inna nubashshiruka bi gulamin alim.
Qalu sai suka ce masa la tawjal, a kar hankalinka ya tashi, kar ka rikita, kwantar da hankalinka, hankalinka kwance kamar kamar rigifiyo. Izzakalu alaihi qalu la tawjal, suka ce masa kar ka damu, inna nubashshiruka bi gulamin, mu mun zo ne mu maka bushara. Bushara kuma da mai da gulamin alim, da wato kenan yaro wanda yake mai ilimin gaske. In an ce alimin ala wazni fa'il, yana da wato kenan zurfin ilimi. Wasu malaman tafsiri suka ce gulamin alim din na da gulamin halimi, wato kenan yaro mai hakuri, mai tsananin wato saburi, mai tsananin hakuri, mai sanyin hali. Allah madaukakin sarki zai baka yaro mai ilimi, mai natsuwa, mai hakuri, mai sanyin hali. Mun zo mu maka bushara a cikin wannan lokacin, hakan da suka ce sun zo masa da bishara. To muje
qala abashshartumuni ala an massani al-kibaru falima tubashshirun.
Qala sai yace musu Annabi Ibrahim kenan, ta yanzu ya dan ji dadi kenan ko, inda sun masa sanin san ga masa abin da yake cikin zuciyarsa. Suka ce musu to abu tubai, sai yace musu abashshartumuni ala an massani al-kibar, za ku yi min bushara yanzu ne dinnan, za ku zo ku min bushara akan lokacin da shekaru suka zo suka same ni, suka yi min wato kenan ajina na shekara tun da nake ban taba haihuwa ba wajen shekara 100 ko 90 da wani abu, sai yanzu za ku min bushara cewa wato kenan zan haifi da ala an masani da ke wurin. Malamai suka ce ala din nan ma aikin ma'a take, ai abashartumuni ma'a an masaniyar kibar ko, tunda ala ai yana nufin wato gidan a sama ne. Kada mun riga mun faɗa adawatul rabti, daga cikin wato gidan ɗabi'unsu shine wani yakan je ya zauna a madadin wani. Wala usallibannakum fi juz'in nakal ko wala ta'lamunna, to ana soke mutum ne a cikin wato kenan ice ko a kan ice, akan ice. Don haka asalin shine al'asalin shine wala usallibannakum ala juz'in nakal, amma kaga alan sai take zuwa can, sai fi ta je ta zauna a madadinta. To yanzu kuma ga ala ta zo ta, ashe ba gurin zaman ta bane ma a ce mun fahimci wannan. Asalin ta shine atubash abashartumuni ma an masani al-kibar, yau kuna tare da cewa tsufa ya same ni a daidai wannan lokacin, wato kenan kuke bani bushara. Wannan kuma yana nuna cewa Allah madaukakin sarki shi fa'alun lima yuridu, ne mai aikata abin da ya ga dama, ya kuma yana hukunta abin da ya ga dama, ko yanda ya ga dama, ko lokacin da ya ga dama, kuma ta yanda ya ga dama. Haka Allah madaukakin sarki yake yin wato kenan al'amarinsa. Kuma yana nuna cewa bai kamata mutum musulmi ya yanke kauna ba, yana ta neman haihuwa, yana ta neman haihuwa, Allah madaukakin sarki ya ba shi ba har ya haƙura, ashe kuma aikon tana nan tafi. Yanzu ya kai wannan lokaci, yanzu a wannan lokacin ne za a yi min bishara a ce zan haifi wato kenan da dan ma kuma ma mai ilimi. In Allah ji kallon lafiyar Allah yake cewa da haifar yi gara ɗaya kwakwara ko, yauwa. To kaga yanzu aka ce dan ma da za a bashi, da aka faɗi sifarsa aka ce gulamin alimi ko halimi, yaro mai ilimin gaske. Kaga wanda ya ilimin gaske dole zai samu shuhura wato kenan a duniya. Hakan nan Allah madaukakin sarki wato kenan zai bashi. Ana mantawa ko ni wani malami ne a lokacin muna Rescue Foundation, abokinsa tsoho ne sosai, abokinsa sai matarsa da shi da matar duka sun tsufa kuma dan su daya. Sai aka yi waya a batar a England cewa babanta tun yana da rai ya yi investing a wani company kuma har yanzu ba su zo sun ce komai ba, kuma ya sa da sunanta ta haka ta zo mana. Saboda lokacin da zo dividend din da aka bata sai ya zama ta tabo da millions, motoci ma wajen gudanarwa ta sai ta zo ba ta kawo ta ba mijin gaba daya. Yace oh god why now. oh god why now god. eh an yi ma ana babatawa yanzu ya riga ya kare ba kawai ga dukiyar ta zo ba yawa rasa inda zai saka ta matar kuma duk ta diwa da ba shi to ita ba zai zata da shi. Yace oh god why now. To haka dai daga ba'a yake kauna daga rahamar Allah madaukakin sarki. Yace fa me wato bashirun to naji ta ku mun bishara da me kuke mun bishara ko to mun ji.
قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين.
قالوا سواء ان الملائكه سكته بس بشرناك بالحق وانا maka bishara da lamari na gaskiya ma'ana tabbataccen lamari cewa lalle lalle matarka za ta ciki kuma za ta haihu kuma dan da za ta haifa mai ilimi ne shine wake nan annabi Ishaqa. Annabi Ishaqa kuma ku duba albarkar da Allah sa a zuke da zuriyar annabi Ishaqa shi ya haifi annabi Yaqub. Annabi Yaqub ya haifi annabawa wajen guda goma a ciki sha biyu, a cikinsu akwai Yusuf alayhi salatu wasalam. Zuriyar Yusuf aka haifi annabi Musa da Haruna. Zuriyar annabi Musa da Haruna aka haifi Dawuda da Sulaiman. Zuriyarsu aka haifi annabi Isa alayhi salatu wasalam. Ka duba wannan chain of babina din nan yawa tsaraka sai chain na albarka. Sai Allah madaukakin sarki ya ce malakun sai suka ce musu bashannaka bil haq, za mu maka bushara, bushara irin ta gaskiya da abin da zai faru na hakika. Da haka fala ta kuminar qatibina, kar ka zama daga cikin mutanen da suke yanke kauna daga rahamar Allah madaukakin sarki. Ba a san musulmi ya yanke kauna. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da a ce tashin alkiyama za ka rige saura awa daya, wa biyadi ahadukum fasilatun, kuma a halin ɗayan ku akwai dashe na bishiya fal ya garisa ga shi zai dasa ce ba ta dan da awa dai maza ita da duniya gaba ɗaya sai shi annabi sai ce maza maza ya dasa ta fal ya yanke kauna. Saboda haka bayan Allah na gari ba sa yanke kauna a kowace lahala, a kowace lahala ba sa yanke kauna. Ku ga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da wani ya share shi ya shure shi na kwance da bace daga takobi yace masa zan waye zai hana manyan na uka minni waye zai hana sai yace masa Allah bai a wannan stage din da yake kaunar cewa ubangiji madaukakin sarki yana tare da shi ba. Ku dawo inda karfa sayyidina Abubakar yace ma zan duka ya Abubakar bismillahillahi salisu huma. Ko saboda haka musulmi shi nasa kawai yayi kokari, sauran kuma sai barwa kake nan ubangiji Allah madaukakin sarki. Kare ya zama daga cikin ne yanke kauna, yanke kauna yana daga cikin dabi'ar da musulunci baya so. Don mu je mallam.
Qala wa man yaqna'u min rahmat rabbihi illa dallun.
Annabi Ibrahim alayhi salatu wasallam yace musu ni ne za ku ce mun yanke kauna da ubangiji. Kun san gaba da shi na ake kiransa abul muwahhidin ko uban masu tauhidi. Don haka indai a tauhidi ne annabi Ibrahim kololuwa ne, annabi Ibrahim kololuwa ne. Don haka shi da ba sai ya fi kowa sanin Allah madaukakin sarki. Don haka sai ya ce musu a abin zai yi ba wa man yaqdir min rahmatillahi, wane ne ya isa ya yanke kauna daga rahamar Allah. Ai ma'ana la ahada yaqdir min rahmatillahi, babu mutum ɗaya da zai yanke kauna daga rahamar Allah illa dalluna, sai dai batattu, sai dai batattu. Yawa don haka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya karantar da mu addu'a sai ya ce mana in mun yi addu'a kar mu yanke kauna, kuma in mun yi addu'a Allah zai ansa. Kuma ya koya mana cewa munaci kuma babu lokacin da zamu daga hannu mu roki Allah sai Allah ya ansa. Amma a ina Allah zai sanya ta sai inda ya ga dama, sai kuma lokacin da ya ga dama. Malamai suna ce mana annabi Musa ya yi addu'a Allah ya ce ya ansa, amma daga ansa ta sai bayan shekara 40. kaga mun kuma ko ban shekara 80 muka gani ai ai an dan haka dai me yin bai ba to ba wanda yake kana yanke kana daga rahama Allah illa dallu da sayawa take da matattu ko tun kuke na shi yanke kauna ma yana daga cikin wata kidan bata dan mu je mala
qala fama khatbukum ayyuhal mursalun
qala sai annabi Ibrahim ne yace to shikenan naji wannan yanzu hankali na ya kwanta ko fama khatbukum menene kuma labarin ku menene dalilin fitowar ku me ya kawo ku nan ko menene kuke so ku cimma zuwan ku nan ayyuhal mursaluna ya kuwa take nan manzanni wanda Allah madaukakin sarki ya aika su menene ina so in ji asalin na yanzu dai kuma bushara kam to amma kaman dai yanda nake gani yanayin ku na karshe ku nan akwai wata matsala kuma bayan wannan ma menene shi kuma bayani
قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين
قالوا سيسوك شيء إنا أرسلنا للي حقيقة مو ملايكنا أن أيكيمني إلى قوم مجرمين زوى قمتاني ودسك ما سليك تمجي
إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين
yanzu ana akwai takadiri kenan inna ursilna ila qaumin mujrimina linuhlikahum shine takadiri an aike mu ne zuwa ga mutane mujrimai dan mu halaka su me yasa ba a yi wannan takadiri saboda ba gaba sai ce illa ala lud sai dai mu ila iyalan annabi lud kenan ko su ne ba za mu halaka su ba ina la mujuhum ajma'in su din za mu tsayar da su wato kenan gaba ɗayan su don haka su ba za ba a girma amma jama'ar gari duk za mu halaka su amma family na annabi Lut to su za mu tsayar da su gaba ki ɗayan su to muje
illa ra'ata qaddawna innaha la min al-ghabirin
Allah madaukaki zance ce illa ra'atahu sai dai matarsa qaddarna innaha la min al-ghabirin lalle mun kaddara ita tana daga cikin wanda za a bar su a baya ma'ana kenan ba za su fita ba kenan anan da suka faɗa masa haka a wata aya sai suka ce masa to innan wa irhum sub lokacin da aka yi alƙawari za a halaka su shine asuba don haka kai ba asri bi ahlika bi kita'in min al-layl cikin dare an kwanta za a yi bacci ko to kai da iyalanka maza ku tashi ku fita ku ta tafiya don haka kar wani mutum ɗaya daga cikin ku ku kure waiwaya to da fa wanzu hai su tumarun ku bi ta inda aka umarce ku maza ku kama hanya ku tafi kar ku tsaya ko aka ce shi annabi Lut ya bi ta bayan su ya tabbatar cewa kowa a cikin iyalansa ya fita a cikin wannan garin don automatically da asuba ko kuma daidai lokacin ishraq wanda duk da lokacin fudowar rana za a halaka wato kenan wannan gari gaba daya za a halaka wannan garin gaba daya da aka ce shi a ce ya fita yanzu a nan istisna'i guda biyu inna ursilna ila qaumin mujrimina illa ala lut to a cikin ala lut din kuma kace illa imra'atahu yana iya yi a istisna'i cikin istisna'i kenan ko to istisna'i cikin istisna'i ya zama ne al-isbat haka ne ya zama tabbatarwa kenan ko ban fahimta ba zan baka miliyan ɗaya banda 500,000 banda naira 50 yanzu ya ne ne safi yake kenan yawwa to kaga a cire wannan a sadar a sake cire wannan yanzu kamar nan da aka ce kenan za mu halakar da su gaba daya amma banda iyalan alin amina sai aka ce kuma banda matarsa kenan matarsa yanzu an tabbatar ta cikin wanda za a halaka su don haka istisna'i na biyu shi ma za a ɗebe shi cikin wancan wato kenan duke mun fahimci wannan yawa al-istisna'u fil istisna'i ithbatun kenan ko ba za mu halaka duk garin za mu halaka su amma ba za mu halaka iyalanka ba. Yanzu iyalansa sun tsira ko? Amma a cikin iyalan naka fa banna matarka. Kenan ita fa za ta dawo nan. Za ta tabbar cikin wato kenan halaka kun kenan. Yau wato shine. Saboda haka yanzu ita ma abin da zai faru da ita kenan. Amma me yasa zai faru da ita? Inna halamin lagaibin tana daga cikin wanda za su ba. Me yasa za ta zauna? An ce Lut alayhi salatu wassalam ya bako ne ya zo garin kuma ya aure yar garin, don haka sai zama tana kan aqidar garin, tana matarsa amma kuma aqidarta ta yan garin. Kun ga abin da mutum abin da suke faɗa kenan, wato kenan abin da ake kira cultural conflict. Duk inda aka samu cultural conflict aka samu rikici, sai dai in Allah madaukakin sarki ya takaita wa mutane aka samu wato rikici. So da yanda su wannan suka saba da wannan daban da yanda su wannan suka saba. Ita dai na farko ba musulma ba ce ko? Tun da garin musulmai ne. Ai, garin ba na musulmai ba ne. Shi kuwa Lutu musulmi ne. Tun da kanin annabi Ibrahim ne, dan bakwansa ne. Kuma ma tare suka taho daga annabi, da annabi Ibrahim, lokacin da annabi Ibrahim aka jefa shi a wuta ba ta ci shi ba, ya tashi sai bar garin. Allah ya dauki sai yake cewa wa amana ma'ahu Lut. Ko? Lutu sai imani tare da shi. Sai bi shi. Sai suka hijira, sai ya aje shi a wannan garin, yace to ga zan anan ka nawa aji ni kuma na wuce wancan garin. Don haka ma lokacin da waɗannan mala'iku suka zo da suka ce za su halaka wancan garin, na farko ya ji daɗi annabi Ibrahim kenan, na farko ya ji daɗi za a halaka wannan mutane da mutane ne masu barna. Amma kuma nabi sai ta zo akwai ɗan uwansa Lutu, sai ce a inna fi haluda, akwai Lutu fa a cikin garin, don haka da Allah kar ku halaka shi. Suka ce a za mu tsayar da shi, za mu tsayar da iyalansa. Sannan sai samu wato kenan kwanciyar hankali. To yanzu abin da muke magana a kai shi ne cewa ya halatta mutum musulmi ya auri kafira? Tunda annabi Lutu alayhi salatu wassalam ya aura kamar o a shari'a su ne ko banda shari'a ko? To ga dai Lut alayhi salatu wassalam ya aura, haka ne? Ga can annabi Nuhu ma ya aura. Daraba Allahu masalan lil ladina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah ya saba misali a kafirai, matar annabi Nuhu da matar annabi Lut, wa'annan duka su kana ta abdaini min ibadina salihani wa kana tahuma. Yawwa, saboda haka su sun aura, amma sun kawo musu problem mai yawa. Ita matan annabi Nuhu ta kawo masa problem tare da da'awarsa da mutanensa, wanda har Alkur'ani ya tabbatar da cewa ta yi ha'inci. Fa kana ta huma, ita ma wannan hakan nan ta dinga kawo problem a annabi abin nan. Don haka musulunci lokacin da ya zo shi, sai aka ce mana mu din karma aure kafirai. Wala tunkihul mushrikati hatta yu'min wala amatu mu'minatin khairun min mushrikati walau ajabatkum wala tunkihul mushrikina hatta yu'min wala abdu mu'minin khairun min mushrikin walau ajabakum ulai yad'una ila Allah. Da haka mu a shari'ar mu yanzu an hana auren kafiri, in dai kafiri ne an hana aure, illa iyaka aka ce za a iya auren ahlul kitabi. A auren ahalin kitabin ma aka ce ba a yadda mace musulma ta auri ahalin kitabi ba, saboda power da namiji yake da shi akan mace, amma shi zai iya auren. Amma fa kar ku manta, ko da zai iya auren fa yanzu, wato kenan in ba Allah ne ya gyara aka samu full control ba, akan samu mushkilori da daman gaske. Zaka samu mushkilai da daman gaske, musamman ma idan ta taho da aqida. Amma in musulunta ta yi aka aure ta, to yanzu musulma ce aka aura, haka ne? Ba za a samu matsala ba, sai dai in ta mutu ta gida. Amma tana kirista, shi yana musulmi, sai ya aure ta. Wani lokaci fa za ka ga ƴaƴan rabawa ake, wani lokaci ma za ka samu ƴaƴan maduwar suke yi. Tunda ba ta bar aqidanta ba, to fa akwai matsala. Saboda haka duk da cewa musulunci bai hana ba, amma la Allah ababin larura ne. Saboda zai yi gaske ka samu sahabi guda ɗaya wanda ya aure ahlul kitabi, asalin bata musulunta ba, kuma sun fi mu fahimta alqur'ani in ma da ka samu mai yawa ba ni dai mun taba karanta wa Allah a'lam ni yawa da rasa ba tana ahli kitabi ya aure ta kuma sun zauna nan majal ne na ilimi inda wanda ya sani zai iya ajina din an ga sahabbai su suka fi mu fahimta alqur'ani ko to Allah ba kana nuna mun lokaci to alhamdulillah alhamdulillah za mu dakata a nan illa ala ludin najina ay menene ina na mujuhun azumin lamar atahuko kadana inna hala min alghaibina za mu dakata a nan insha Allah abinda muka wada daidai Allah madaukakin sarki amfana da mu shi ya ba mu ladan sabon da muka so Allah madaukakin sarki ka gara da mu kusan ka ba mu ikon jaba alhamdulillah.